بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما.
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna yinin Laraba, wanda yake biyu ga watan Rabi'ul Awwal a hijirar Musulunci 1444 a lissafin watan Bature, muna 27 a watan tara 28 da watan tara shekara ta 2022. Allah ya kaddara mana haduwa da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke Bariki GRA Women, don ci gaba da darussan da suka shafi rayuwar mata da kuma rayuwarmu a matsayinmu na musulmi kwato kam baki ɗaya. Abin da ya kamata mu yi karatu a yau akan shi ita ce ayar da malam ya buɗe karatu da ita, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum. Wancan satin mun tattauna jeren giyar matayen da suke haramun ne mutum ya aura, su kuma matan su aure mutumin da yake da irin dangantakar da aka ambaci sunansu da ita a ayar, haramun ne a aure ta. Ayar da za ta ƙara lissafo matan da suke haramun ne a aure su ita ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Duk aurarriyar mace wacce take da miji, to haramun ne kuma ne sake zuwa ya aure ta. To dalilin akwai bahasi a ƙarƙashinta, musamman abin da ya shafi auren mutu'a, waɗanda wasu suke ganin ayar kamar dalili ce wajen halatta shi, da kuma lokaci da ban samu ba gaskiya na duba ko da harafi ɗaya leƙe da ayar. Wannan ya sa na ga cewa bai kamata mu taɓa ta ba, sai mu bar ta sai zuwa rana ya yau insha Allahu ta'ala. Mun ɗan yi uzuri a jiya har zuwa yau, wannan ya ƙaddara cewa gaskiya duba a karatun bai samu damar dubawa ɗin ba. Amma duk da haka, sai na ga dai ba za mu rasa darasin da zai amfane mu a rayuwarmu ba, ko da ƙa'ida ce mu aji wata ƙarfe ta yi mana amfani. A rayuwar musulmi, in mun shiga cikin nasiha ke, babban abin da yake da muhimmanci shi ne abin da ake kira tsarki. Wannan tsarkin habasi ne ko hadasi? Idan muna karatun fiqhu, za a ce mana tsarki kala biyu ne. Akwai abin da za a ce mashi hadasi, akwai abin da za a ce masa habasi. Hadasi shi ne abin da ke fita ta jikin ɗan adam, abin da ke fita ta jikin ɗan adam ta gaban shi ko ta bayan shi, bisa al'adar da Allah ya tsara. In sun fita, wanda su ne ake kiransu hadasi. Da haka fitsari da ɗan adam zai yi, manni da ɗan adam zai fidda, jinin al'ada da zai fita, jinin haihuwa da zai fita, waɗannan du suna faɗowa cikin adam. Abin da ke fita ta bayan ɗan adam kamar bayan gida, wannan shi ma yana faɗowa a matsayin hadasi. Da haka idan an ce hadasi, abinda ɗan adam in ya fitar ta jikin shi yana fitar da shi daga halin tsarki kamar iska ko dusa, wannan da ake kira hadasi. Idan kuma an ce habasi, abinda ya fito daga jikin mu ko ya fito daga jikin wani, in ya taba jikin mu ko ya taba tufafin mu ko ya taba kasar da zamu yi sallah akan ta ko abin sallar da zamu yi sallah akan shi, tsarkake wannan abin shine ake kira habasi, tsarkin habasi. Da kai an ce tsarkin hadasi, ana nufin tsarkake abin da ya fita ta jikin dan adam. Idan an ce tsarkin habasi, abin da ya fita ta jikin shi dan adam din ko wani shi, ina sa kalmar wani shi saboda kar mutum ya dauka sai shi, kamar matar da take goyo, dan da take reno ko yar da take reno, sai ta yi mata fitsari ko ta yi mata bayan gida, ta yi mata kashi. Yanzu nan da fitsarin da ta yi da kashin da ta yi yana daukar sunan habasi. Yasa nake cewa ko dan adam yayi ko aka fidda mashi. So waɗannan tsarkin guda biyu muna tafiya tare, ko sanan muna tafiya tare ko ni ɗaya nake yi? Waɗannan tsarkin guda biyu malama, wadaune daune da tsarkin tsarki guda biyu da nake magana a kansu, eh ke ɗin ko ba ke ji ba? Tsarki guda nawa nake magana a kansu? Eh, kina ta duba Qur'ani ko? Na'am, tsarki guda biyu da muke magana a kansu, akwai tsarkin hadasi. Mun ba da uzuri, yau karatun Qur'ani ba za mu yi ba, sai nasiha da za mu ja. Duka karatun da za mu yi yau ba za a gani a cikin ayar Qur'ani ba, haka ne? So fa'in rufe Qur'anin na ɗan lokaci insha Allahu ta'ala. Sai nake magana cewa tsarki a duniya kashi biyu ne. Akwai tsarkin da yake ɗaukan hadasi, abin da ya fito ta jikin ɗan adam, ko ya fito ta kanshi ko ta wani shi, wannan shine ake kira hadasi. Habasi kai idan ya zama to abin da kika fidda ko waninki ya fidda ya taba jikinki ko ya taba tufafinki ko ya taba gurin da zaki yi sallah, tsarkake su, wannan shine ake kira tsarkin habasi. Habasi da tsarkin hadasi din da tsarkin habasi duka a tsarin shari'ar musulunci ba sa inganta sai an samar da ruwa mai tsarki. Wannan yake gaya mana kenan ruwa a duniya malaman fiqhu suna kasa shi kashi biyu ne. Ko dai ya zamanto ruwa mai tsarki ko ya zamanto mara tsarki. Mara tsarkin zai iya zamantowa kashi, akwai mai tsarki a karan kanshi, akwai kuma wanda yake najasa. To idan muna da buƙatar mu tsarkake hadasi ko muna da buƙatar mu tsarkake habasi, lallai muna da buƙatar tsaftataccen ruwa wanda yake a karan kansa mai tsafta ne, kuma zai iya tsaftace wani shi. Wanne ne ruwa mai tsarki? Shine malaman duk suke kiransa ma'un tahur, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace shi, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama. Wanne ne ruwa mai tsarkakewa? Shine wanda malaman fiqh suka yi ittifaqi akan siffofin shi guda uku kar su samu matsala: launuhu, ta'amuhu, wa ra'ihatuhu. Launi shine kalar da aka san ruwa, a samu ruwan yana da irin wannan kalar, har yanzu ba ta canja ba. Ta'amuhu ɗanɗanon ruwan ya zamanto asalin ɗanɗanon da aka san shi, yadda ruwan gurin ku yake haka ruwan yake, dan adam bai kawo wani abu ya ƙara masa ba, an samu siffa biyu da ke. Sai kuma ra'iha, sansanin da ruwa yake badawa. Ruwan ya danganta da gunda aka ɗauko shi. To akwai ƙanshin da aka san ruwa na da akwai, ko sansanin da aka san ruwa yana badawa,
wannan sansanan ba a so ya canja daga halin da aka san shi. In kin samu ruwanki kalarsa ba ta canja ba, ɗanɗanon shi idan kin sa a baki bai canja miki ba, yadda hancinki yake jinki yake jinsa har yanzu haka nan yake, wannan ne ake kira ma'un tsahur. To ma'un tsahur ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake samar da tsarki da su a cikin musulunci. Idan an samu najasa, hadasi ko kabasi, ana iya tsarkake ta da ruwa wanda yake mai tsarki. Kafin in kawo sauran abubuwan da ake tsarkake jiki da su, mun kawo kashe-kashen ruwa, wata ɗaya na kafin mun bashi kenan. Ɗaya kashin na ruwa hidin da yake ƙwahir, shi a karan kansa yana da tsarki, amma ba zan iya amfani da shi wajen tsarkake najasa ko datti. Kamar ruwa da muka ɗauko na famfo, sai muka kawo filebo muka zuba mashi. Filebo abinci ne, yana da tsarki, yana da daɗi, amma lokacin da suka haɗu da ruwa, to ya hana ruwa ya aikinsa na al'ada. Yanzu wannan ruwa har yanzu yana nan a matsayin ƙwahir a ba ghairu muɓaki, yana da tsarki, ba zai tsarkake ba. Sai na samu ruwa tsarkakacce, sai aka kawo ruwan tsari, sai aka sa mashi. Yanzu a iya amfani da shi wajen tsumama hatsi, a yi hatsin tsari, amma ba za a yi amfani da shi wajen ayyukan ibada ba. Har yanzu yana nan a matsayinsa na ruwa wanda yake ƙwahi. An samu ruwa, sai aka kawo turare aka burbula mashi. Yanzu ƙanshin turare da ya shiga cikinsa ya fidda ni da tsakarkakken ruwan da za a yi aiki da shi. Sai ya zamanto mai, a iya wanke kayan fitsari, a iya wankin kayan shimfiɗa, a iya wankin tufafi, ta yadda za su ba da ƙanshi a bayan an wanke su. Amma a yi aiki na tsafta ba za su yi ba. Ruwa kashi na uku na ƙarshe shi ne ruwan da yake da najasa, wanda fitsari ko bayan gida ko jini ko wani abu mai mugunya ya canja kalar shi, ko ya canja ɗanɗanonsa, ko ya canja sansanin shi, to ya fita da ruwan da yake mai tsarki, ba za a sha ba, ba za a yi abinci ba, ba za a yi wanki da shi ba, ba za a wanke ba, sai dai a zubar da shi. Da haka muna da ruwa guda uku, mai tsarki, mai tsarkakewa. Kashi na biyu, mai tsarki a karan kanshi amma ba zai tsarkake ba. Kashi na uku shine ruwan da yake najasa ne, ba a kowane irin ta'ammuli da shi. Da wannan mun samu hanya ɗaya da ake samar da tsarki da ita a tsarin addinin musulunci. Ana iya samar da tsarki ta hanyar amfani da ruwa. Malamai kuma suka ce shi ruwa huwal aslu fit tathhir, shine asalin abin da Allah ya yarda a tsarkake datti najasa da shi, shine asali. Amma banda ruwa ana iya amfani da waɗansu abubuwan a samar da tsarki. In na dakata a nan in yi tambaya, meye hanya ta biyu da ake samar da tsarki da ita idan ban da ruwa? Na'am, ga ta canta yi sauri kaɗa ga hannu. Ƙasa, kamar yaya? Ana, kamar yaya? Na'am. 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 A ɗauki hoji a yi tsarki da shi. Hanya ta biyu malama da ta bamu ita ce hanyar amfani da ƙasa, amma malamai abinda suke mata suna da shi a fiqhu shi ne al-mashu, shafa. Ya ake samar da hanya ta biyu da ake samar da tsarki banda ruwa, wanda aka ce shi ne asul? Ana amfani da abin da ake kiran shi al-mashu, shafa. Shafar kala-kala ce. Ko dai ya zamanto mutum ya tsuguna ya yi fitsari, ko mutum ya tsuguna ya yi bayan gida, wannan kuma dole ba ne sai ba ruwa. Abin da yake da sha'awa yanzu ya yi amfani da hogi ko ƙasa, idan ya yi amfani da shi ta yi, ya inganta. Ba a ce dole sai an sa ruwa ba. Idan na sa hogi na tsaftace gurin da datti ya fito ta gabana ko ta bayana, tsarki ya samu. daga cikin hanya ta biyu da ake amfani da ita akan al-masu ko al-mashu shine wajen tafiya idan kina tafiya ko a cikin ɗakin ki takalmin ki sai ya taka kashi yanzu taka kashin da takalmin ya zama to mai najas ya ake tsarkake wannan takalmin kina da buƙatar sai kin samu ruwa tsaftatacce mai kyau kin wanke takalmin sai aka ce dirza akan ƙasa to tana tsaftace wannan takalmin in kawo takalmin nawa in dirza ƙasa in dirza in daga in gabaru to yayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce idan sun gama yawayawan su sun zo za su shiga masallacin manzon Allah dan su yi sallah dayan su sai ya daga takalminsa sai ya kalli ƙasan shi akwai datti najasa ko babu in ba najasa sai ya shiga masallaci ya kabbarta sallah idan akwai najasa sai ce sai mu dirje takalman mu in mun dirje su sai mu shiga ƙasa sai mu shiga masallaci wannan ita ce hanya ta biyu da ake samar da sallah ko dai tsarki na bonki abin da ya fito daga cikin mu ko na dirjewa dirjewa har wa yau akwai tufafi da mata suke sawa tufafin mumina ana so rigarta ta taba ƙasa ana so hijabinta ya taba ƙasa idan tsawonki yadi uku ne in san samu ne idan kin tayi hijabi fa yadi uku da rabi ya rufe kafarki kuma sai a samu wasu incina suna tafiya suna jan ƙasa kina kwasar ƙasa kina tafiya kina kwasar ƙasa wannan shine abin da yafi dacewa a safar hijabi sai aka ce to lokacin da kike tafiya ai kya iya taddawa an yi fitsari akan titi kya iya taddawa an yi bayan gida akan titi sai rigar ki ta kwasa ya za a tsaftace wannan riga din ba a buƙatar ki koma gida ki sille ta ki sa ta a omo ki sa ta a ruwa mai kyau ki wanke sannan ta tsarkake kanta da kanta sai aka ce daga inda kika taka najasa zuwa inda ba najasa abinda wannan rigar ta shafa akan hanya shi kuma shi ne yake tsarkake rigar ki idan kin tahi zaki yi sallah baya buƙatar ki daga ki leka ya fita ko bai fita ba shari'a ta fitar da shi koda ya fita din koda bai fita din ba da haka har yanzu muna hanya ta biyu ita ce hanyar da suke kiranta al-mashu a samu shafa in an samu shafa a bace wacce take tsarkakewa ma iya ƙara wani misali ko da akwai ko babu a cikin al-mashu ko dai mutum ya ɗauki tsohoge ya tsaftace gaban shi ko ya tsaftace bayan shi ko ya yi amfani da ƙasa ya dirje ƙafar shi ko ya yi amfani da ƙasa ko ƙasa ta yi amfani da kanta da kanta ta goge abin da mutum ya ɗauka na najasa har yanzu yana cikin abin da ke samar da tsarki inda ake ƙara amfani da ƙasa shine abin da ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ta'ala wasallam inda yace idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bitturabi idan kare ya lallaga harshen shi a cikin kwanan ɗayan ku ko makayin ɗayan ku sai manzo Allah ya ce wannan kwanan ya zamanto mai najasa ba zai samu tsarki ba sai mutum ya wanke wannan kwanan sau bakwai na farkon ya zamanto da ƙasa ne to yanzu a ɗauki ƙasa ita kuma daga inda take a sa ta a kwanan a dirza har yanzu muna nan a cikin al-mashu hanya ce da take mai fidda abu daga halin najasa ya dawo hali mai tsafta yanzu mun samu abu ne da ake tsaftacewa da ƙasa na'am guda uku ko hudu ina tsammanin hudu na faɗa hudu ne ko uku guda hudu na faɗa dame-dame akwai tsarki akwai jirza takalmi na'am hijabi ko riga in ya ja ƙasa na'am sai kuma kwano idan kare ya yi lallagi a cikin shi mun samu abu nawa abu uku sannan har yanzu ana iya samun tsarki ta hanyar da malamai suke kiranta al-istihala
akan samu tsarki bil ma'i dhahir, akan samu tsarki bil mashi, akan samu tsarki bil istihala. Menene istihala? Abu ya tashi daga halin da aka san shi da shi ya koma wani halin da ba shi aka san shi da shi ba, to tsarki ya samu. Wannan kamar hino da yake da dan likitarwa kadan. Istihala canja kama, idan abu ya canja kamar shi daga siffa ta najasa ko gurbatawar da najasa ta mashi sai ya canja hali, to tsarki ya zo mashi. Shine mai dan matsala ko muna magana akan tsarki ne? Da karatu mu bai samu ba, sai na ga cewa idan muka yi karatun tsarki watakila za mu samu wata fa'ida da mun santa, ko ba mu santa ba amma za ta kara mana ilimi, kuma Allah da ba zai zama to mun zo a sangan ba. So istihala hanyar da ake samun tsarki ce, ba kuma istihaba ba. Karwane ce tace na ce istihala ma ko istihaba daban, istihala daban, wancan da babun wannan da lamu. Istihala canja kama, idan abu ya canja kama to tsarki ya samu. Ya ake canja kama? Na caje ku ko na wata ta daga hannu? Na'am. Eh, kin daga murya ba sosai. Na'am. Very good. Yanzu misalin da malama take ba mu hanya ce da ake samar da tsarki. A iya dauko ruwa mu gan shi gurbatacce ne. Sai mu yi amfani da waɗansu abubuwa da za ta cire gurbatar. Kuma sai ta bar tsarkin ruwan, kuma yadda aka san ruwan haka ruwan ya dawo. Yanzu an cire shi ne daga wani hali ya dawo wani hali, yanzu wannan tsarki ne. Yana kamar ayi amfani da alima. Ruwan ki kin san akwai datti, sai kika dauko ruwan sai kika dora masa alima. So duk abin da yake na datti da lalacewa sai ya kwanta, alima din ya kwanta a gefe, kika ware ruwan ki a gefe. Da kika dan tsara kika ga alima din bai dame shi ba. Najasar babu ita, ba warinta, ba sansananta, ba kanshinta, kuma babu tasiri ta cikin ruwa. Yanzu wannan ruwan canjawa daga hali kaza zuwa hali kaza yana dawo da shi cikin halin tsarki, ita ce hanya da ake samar da tsarki, al-istihala. Lokacin da muke tattauna darasi da ya kama da wannan, a ɗaya daga cikin ajujuwan mu na mata, sai nake cewa kuma idan shari'a ta ce a yi amfani da abu a wajen tsarki, to shi za a yi amfani da shi. Kada yanzu idan yaro ya miki kashi a cikin hijabi, sai ki je ki ɗauko wani turare ki fesa, hebdoran ya tashi, ba haka ake da bukata ba, ruwa ake bukata ki sa. Sai ta ce to mallam ka ce ba a amfani da chemical wajen fiddawa, amma ka ba mu labarin kasashen da suka ci gaba ko suka ci baya, ruwansu gaba ɗaya a guri ɗaya ke, shi ake sha, shi yake tafiya kwata, kuma shi yake koma gidansu. Ina ji kamar kuna da labarin waɗannan ko? Har a Najeriya ɗaya daga cikin jami'o'i wanda na sani a arewacin Najeriya haka ruwansu yake, duk ruwan da ya fita daga soka away na wanka, na bayan gida, na fitsari, magudanar ruwan guda ɗaya ce. In ya gama zagayensa zai koma gurin da za a tattara shi taf a guri ɗaya. Wannan ruwan shi za a wanke, a tsaftace, a gyara, a fitar duk datti da najasa, a fitar da su gefe ɗaya. Asalin ruwan yadda Allah ya halitta shi a dada shi gefe ɗaya, sai a sake dada shi sama, sai ya sake dawo famfo a matsa a sha. Yanzu shi ma tunda an samu aikin istihala, an canja masa kama daga wani hali zuwa wani halin, to ita ma wannan abu ne da yake samar mana da tsarki. Watakila idan ba a yi wannan karatun ba, mutum zai je tsinci kansa a inda ruwansa duka garin ma haka yake. Sai kika ce to ce ba za ki amfani da ruwan ba wajen alwala, ba za ki amfani da ruwan ba wajen wankan janaba, to a ina za ki samu naki ruwan? A ina za a samu wannan ruwan? Amma in san cewa idan an juya kamanni daga hali kaza zuwa hali kaza na samar da tsarki, wannan zai hutar da mu damuwa a cikin ranmu. daga cikin halin istihala shine abin da idan mu zai iya gani kwaro da kwaro yanzu yaro sai ya fitsari anan kin tabbatar ya fitsari
kun ga hide ta ku ba fa ta karu
sai yaro ya challara fitsari ana gaggawa sai aka dauki yaron ba aka ruwa ba da kuka je kano sai kuka yi wata biyu ko wata uku kun dawo gurin har ya san dare madadin da dai aka yi fitsari a za a ga kasar gurin ta bambanta da sauran yanzu kasar gurin har ta tsotse ruwan har ta canja kama har ta dawo su tsaje da sauran kasar gurin aka ce nuna gurin da yaron ne ya fitsari kike ta nema cikin ba ki gano gurin to har gurin ya karkace kansa da kansa saboda me ya taso daga wani halin ya dawo wani halin na daban an samu istihala sai ya karki ya zo shi daga cikin istihala idan abu kamar sa ta canja wani lokacin za a iya sa ruwa a wanki a iya sa kasa a jirji a iya sa farce a kankare an fitta kamashi amma ana iya gane an yi amfani da abu so wannan istihala canja masa kamar da aka yi shi kansa tsarki ne yanzu misali sai jini ya taba rigarki ko na al'ada ko na haihuwa da kika sa ruwa kika matse bakin kin gama matsewa in aka ce ina gurbin jini yake a jikin rigar ki zaki ce gashi saboda akwai haki shi to wannan ruwan da kika sa da dirje shi da kika yi ya tsarkake shi sannan wannan ruwan ya sa wannan jinin ya canja daga hali kaza zuwa hali kaza ita ma hanya ce da ake samar da me samar da tsarki da ita da ka istihala ana iya tsaftace ruwan shi a karan kansa da kansa wuri idan ya bushe ya canja kama yana dawowa mai tsarki ko a jikin tufafinki yaro ya miki fitsari ba habasi bane ba ba kai kika manta ba ki wanke zanan ba wata ranar kika bai kika yi wanki aka sa omo da kumfa da waye aka tsaftace tufafi aka shanya ya bushe sai da kika dauko tufafi kika daura ma kin yi tafiya kin je Kano ko Kaduna za a kabarta sallah kika ce ai wannan zanan ne da yaro ya miki fitsari kuma da nayi wanki ban sa masa ba ruwa mai tsarki na wanki yanzu wannan tufafin ya fita ko bai fita ba na da tsarki ko bai da tsarki kuma ruwa ne tsaftace sai aka saka ruwa tsaftace ba sai ake cewa to ita fidda khabasi wani lokacin ba a buƙatar sai an yi niyya in dai an fitar da shi kuma an tabbatar ya fita babu guntun asarin shi to yana taimakawa wajen tsaftace wannan guri din wata kira na gaskiya abinda malamai suke tabbatarwa wajen bambancin wannan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar da suka shiga gurgaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su idan ruwa ya taba jikin mutum ko fitsari akan sa gurin ne a kankara har sai jini ya fita ma'ana ya fita daga gurin da yake ciki amma wai aka ce ana sa ruwa an goge ya fita to istihala abinda muke gani nan da dasa ta fita daga halinta ba a ganinta babu alamarta babu gutun tasirinta shi kansa wannan hanya ce da ake tsarkake abu da ita sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa koda bai ambace shi da sunan istihala ba amma yakan ɗauki sunan istihala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dubiga al-ihabu faqad tahura idan an je mai fata to ta samu tsarki kina da dan akuya ko kina da yar akuya ko kina da rago sai ya mutu madadin ki jan ragon ki ki je dawa ki yadda ai an yi asara akan asara sai aka ce to fatar ana sayan ta naira 2000 sai ki kirawo mahauci ya fede ragon sai a bashi 500 sai ki ajje fatar a gefe nama shi a hakara mi shi abin ne dama shi ne wanda yake haramun ita wannan fatar sai a sa mata jima bagaruwa da abubuwan da ake jima da su sai a tsaftace wannan fatar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dubiga al-ihabu faqad tahura idan an je mai fata to ta samu tsarki lokacin da ta mutu a jikin muhe najasa ce idan an ciro ta an je mai ta yanzu tana da tsarki idan kuma yanka dabba aka yi da sunan layya da sunan suna da sunan walima da sunan wadata iyali da sunan jin daɗi fatar ko ba a yi mata komai ba mai tsarki yanzu ana je mai fatar ragon ki na layya kawai kika juya fatar kika himfada sai kika hukan da kika ce Allahu akbar Allahu akbar sai kika kabbarta sallah sallah sai ko ba sai ba ba ta da matsala saboda asalin fatar yanzu mai tsarki kuma jinin da yake jikinta ko da guntun jini shi kuma ba najasa bane ba ko najasa ne yanzu da kuka yanka ragon suna kuna aiki sai jini da yake jikin hanji da tumbi yake farfasuwa a jikin hijabin ki in kin tahi sallah wannan jinin najasa ne ko ba najasa bane ba na ba najasa bane ba saboda Allah madaukakin sarki ya ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha abinda yake haramun yake najasa abinda ya zamanto muhe ita ce wannan fatar da muke magana ta muhe ita ma in an sa an je mai ta dawo mai tsarki aw daman mafsu'a masfuhan ko jinin da yake tsartuwa idan an yanka jinin da yake kwarara da wanda yake bin kuka da wanda yake biyo jikin dabba wannan jinin da zai zuba gabaki dayansa dukkanin sa najasa ne amma idan ya gama an ajje dabba din naman da ya guntu a jikin fatarta ko a jikin naman ko a jikin hanji wannan kuma ba matsala ba sai tsaftataccen jini ne wasu malaman suka ce in an rasa ma wannan jinin nama ko dadi baya yi idan aka yanke ragon layyaci in kika wanke ni tatas yadda babu jini ko kadan a cikin naman naman ba zai taba yin dadi ba ko yana yi ko ne mata na baya dadi ko dan wannan aka ce dan wannan jinin da yake guntu yake rikewa shine abin da yake sawa naman ya kara dadi shi yasa idan dabba mutuwa ta yi ai jinin ta gaba ɗaya ficewa yake daga jikinta rahin wannan jinin da babu a jiki shi yasa ko an dafa naman an soya baya dadi wanda ya san nama da ya sa a baki zai ce wannan naman ya lalace wannan naman ya yi laushi da wannan naman bai da kwari saboda rahin jini da yake jikinta shi yasa Allah ya ce to jinin da yake haramun najasa wanda ya fito amma wanda ya guntu a jikin nama ko da ya rabu da rigata sai dai in wanke ta saboda tsafta da kuma neman kar ta lalace amma in dai dan sallah ne ba za ta hana mu ba har yanzu muna magana akan istihala tana cikin abin da ke samar mana da tsarki yanzu abubuwa nawa ne ambata wanda suke samar mana da tsarki abubuwa nawa ne ambata abin da ke kin yi ta mamu ansa malama badiya ko ko badi'a na abubuwa na ambata na wanda suke ba mu tsarki na wannan dun muna tare abubuwa na wanda suke ba mu tsarki ko na jiki ko na tufafi ko na guri ikon Allah duk ambata tun ka tashi a ke na gani wata nake bukata kuma kai wuce ne ake ta yi ana ce ba a fahimta na hanya nawa na bada wacce muke iya tsarki da ita na wacce za ta yi magana ta faɗa mana ke ce guda uku hanya uku hanya ta farko na'am bana ji wallahi hanyoyi guda uku hanya ta farko amfani da ruwa hanya ta biyu amfani da to ya muka ambaci amfani da kasa ina almashu shafahu na'am hanya ta biyu kenan ta uku fa na istihala abu a canja mai kama ko ya canja kama yana samar da tsarki sai a dunkule abinda malamai suka ambata shine as-sabbu kwararawa ita ba yana da bambanci da wanki abinda zan iya dauka in wanke in matse wannan shine yake da buƙatar a wanke shi abinda ba za a iya matsewa ba a wanke shi kuma kwarara tana iya tsaftace shi
kamar da muka ambata idan yaro ya fitsari a tsakar gida yana fitsari he ruwan sama ya sauka wannan kwararar da ruwan sama zai akan sa au ya tsabtace wannan guri kamar carpet wani lokacin za a samu carpet da ya cika fadin masallaci na kuma babu wannan yankayan kan da yake tsakani he yaro ya fitsari aka ana da bukatar zai an fudda wannan carpet din gaba ɗaya waje an wanke idan aka kawo ruwa aka farara akan shi aka matse gurin shikenan ya tsabtata ko a ce dandamalin kasa ne sai wani ya fito ya cillara fitsari a gurin idan an kawo ruwa an farara to shi ma yayi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zauna a cikin masallaci suna tattauna da sahabban shi wani mutum ya zo daure dabbar shi a kofar masallaci yayi kuma masallaci ya ce musu salamu alaikum ko ya juya baya ya zare wannan ka kawai cillara fitsari ta mutane suka miƙe ana masa magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da uhu ku kyale shi yayi fitsarin ya kare yayi fitsarin ya kare sai ya ce to ku je ku dauko santa ta ruwa a ciko bokiti na karfe ko na roba aka ciko bokiti na karfe ko na roba ce ku kwarara akan fitsari da aka kwarara akan fitsari shikenan ya tsabtace kamar bangon daki an aiki yaro ya je ya zubar da fitsari he tin tibe he watsa ruwan a cikin bango yanzu muna da bukatar mu kankare wannan bangon mu sake plaster mu sake penti a sai a watsa ruwa a sa tsintsiya a kankare a share bikenan ya samu da tsafta da haka wannan kusan a takaice hanyoyi guda hudu da ake samar da tsarki wata ilba iyakacin su ba akwai amfani da ruwa akwai amfani da almasu ko mu dauki abun mu goge ko ita kasar a karan kanta ta goge ko mu yi amfani da jikinmu mu goga wani yana da cikin abin da yake almasu akwai al-istihala mu yi amfani da hikima mu canja abu daga hali kaza ya dawo hali kaza ko kuma abin da karan kansa da rana da ruwa da dadewa su canja masa sama din yana matsayin mai al-istihala daga cikin al-istihala hadda hadisin da kuke ta karantawa a cikin hadisin bi'r buda'a wata rijiya da mutanen Madina da suka yi amfani da ita sai ta kafe ta daina bada ruwa to mata a da idan za su yi al'ada tsumma ne ake samun mawa da auduga idan an gama wannan al'ada inda ake zuwa haji a jefa a wannan rijiya ana nan an tara mata tsumma da jinin haihuwa da jinin biki da nawa ne ne kawai wata rana ya ga ruwa na bugowa a cikinta kamar wasa ruwa na bugowa sai ga ruwa ya ciko bakinta aka dauko ruwa kuma a ganye ba jinin haila ba jinin biki ba kaza fuska za ruwa mai kyau aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban manta ba kuma aka ci gaba da aiki da wannan rijiya din menene yanzu ya canja daga abin da muke tsammani an jefa a cikin shi wannan yine al-istihala akwai asabbu akwai kararawa akwai al-farku kankarewa abin da shi kuma ba najasa bane ko idan ya canja kama ba najasa bane idan an kankare shi an yi kamar abin da yake fita daga cikin al'auran namiji lokacin mu'amala da iyalin shi in ya taba jikin tufafi ya bushe to ana sa farce a kankare shi idan an sa farce an kankare shi yana tsabtacewa da tufafi ne nana Aisha take cewa kuntu afrukuhu min sabbi nabi sallallahu alaihi wa sallam fa yakhruju ila salati wa inni la ara atharahu buqan aw buqatan tace wallahi na kasance ina kankare jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna magana akan mani sai ce kuma sai manzon Allah ya fita da tufafin da na kankare mani ba roba aka sa aka wanke tace kuma ina kallon gurbin inda ya taba amma kawai sawa akai aka kankare kuma sai ya zama ya karfake da haka at-tafriku kankara tana iya sa mar'a bada tsafta a ciki kamar majina idan an kwamfala ta a jikin masallaci asalinta ba na jasa bace ba amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya ta kazanta ce da ba a barin ta cikin masallaci ya za a yi mata sai manzon Allah ya ce idan mutum ya kwamfala ta da kanshi ya sa kara ya kankare ko ya sa wani abu ya kankare shine kafara zunubin da zai dauka ko idan ya tofar da ita a ƙasa ya kawo ƙasa ya rufe ta wannan ita ce kafarata ina ga shine abin da ya zo cikin kwakwalwata kan abin da ya samu tsarki da hanyoyin da ake da tsarki a cikin su ina fata abin da muka faɗa ya zama to akwai abin mai amfani da zai amfane mu a rayuwar mu ta tsarki
Allah ya ba mu ikon aiki da shi idan hali ya kama wanda yake akwai kuskure Allah ya haskaka mana kuskuren mu gano mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin na an bani takarda gata da dogon rubutu da haka abin da yafi dacewa za a yi mata hakuri ne in karanta ta a tsanace ta yansa to eh no din makaranta kenan na
masarautar ringin abin da ya shafi wajen gujungu wajen taura ita ringin din kanta abin da ya taho wajen auyo wannan kuma katar masarautar Hadejan Hadejan akwai dutse ita ma akwai so waɗannan irin guraren da ambaliyar ruwa ta sama wasu sun yi asara amfanin gonarsu wasu sun yi asara dukiyarsu wasu sun yi asara tufafinsu yan uwa suke ganin ya kamata a tallafa musu don haka waɗanda Allah ya gode musu suna da abin da za su iya badawa na tufafi ko na dukiya a iya bada wannan taimakon ta hannun malama Fatima Hashim Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa waɗanda suka fara waɗanda faɗa wannan ibtila'i Ubangiji Allah ya canja musu da abin da ya fi shi alkhairi ya maida musu shi kafara da kafarar zunubansu ta duniya da lahira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين